Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau rana Alhamis 28 ga watan Disamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
A yau ne rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afrika ta bayyana cewa wani hari da Amurka ta kai ta sama yayi sanadiyar mutuwar membobin kungiyar ta'addanci ta Al-Shabaab hudu da kuma tarwatsa wata mota mai dauke da bamabamai a kusa da babban birnin Somalia. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce wata fashewa da aka samu a St. Petersburg ranar Laraba hari ne na ta'addanci. ‘Yan Liberia suna dakon jin ko wane ne zai zamo shugaban kasarsu a yayin da jami'ai suke ci gaba da kidaya ƙuri'un da aka kada a zaben fitar da gwani na wannan kasa da ke Afrika ta Yamma.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da hukumar zaben Najeriya ta yi wa wasu ma'aikatanta ƙarin girma, wata takaddama ta sarkewa Majalisar Dattawan Najeriya akan amincewa da tantance wani kwamishinan zaɓe. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Lagos ta rattaba hannu da wasu dillalai 'yan kasuwa akan sayar da shinkafa da ake kira Lake Rice da Turanci. Kamar kowace rana Alhamis, yau muna tafi da shirin bango wanda Jummai Alita shirya za ta kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau ne rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afrika ta bayyana cewa wani hari da Amurka ta kai ta sama yayi sanadiyar mutuwar membobin kungiyar ta'addanci ta Al-Shabaab hudu da kuma tarwatsa wata mota mai dauke da bamabamai a kusa da babban birnin Somalia. A bayanin da sojoji suka bayar, harin da aka kai a yammacin Laraba kilomita 25 a yammacin Mogadishu ya taimaka wajen hana tashin bamabaman da aka hada a mota musamman domin kaiwa fararen hula hari a cikin babban birnin na Somalia. Bayanin ya kara da cewa rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afrika ta tabbatar da cewa ba a samu mutuwar farar hula ko da guda ɗaya ba a harin wanda aka kai tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia. Amurka ta kai irin wannan hari fiye da sau 30 a shekarar da ta gabata akan kungiyar ta'addar Al-Shabaab da wasu kananan kungiyoyin ta'adda masu tasowa waɗanda suke da goyon bayan kungiyar IS. A ranar Laraba, ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta bayyana cewa wani hari da aka kai ta sama a ranar 24 ga watan Disamba a kudancin Somalia ya kashe 'yan kungiyar Al-Shabaab 13 a arewa maso gabas da birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa.
Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce wata fashewa da aka samu a St. Petersburg ranar Laraba hari ne na ta'addanci. Putin ya ba da wannan bayanin ne a yau Alhamis a fadar Kremlin a yayin da ake wani bikin raba kyaututtuka ga ma'aikatan Russia da suka yi aiki a Syria, amma bai ba da ƙarin bayani akan fashewar bom ɗin ba. Mutane akalla 13 sun ji rauni bayan da wani bom da aka hada a gida ya fashe a wani kanti da ke St. Petersburg, amma daga farko masu bincike sun ce suna duban lamarin a matsayin yunkurin kisan kai. Jami'an lafiya sun ce babu wanda ya samu raunin da zai iya halaka shi a wannan lamarin, haka kuma babu wanda ya dauki alhakin kai harin.
Labaran yana zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan Liberia suna dakon jin ko wane ne zai zamo shugaban kasarsu a yayin da jami'ai suke ci gaba da kidaya ƙuri'un da aka kada a zaben fitar da gwani na wannan kasa da ke Afrika ta Yamma. tsohon tauraron dan kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai suna neman maye gurbin shugaba Ellen Johnson Sirleaf wadda za ta sauka bayan ta gama wa'adi biyin da tsarin mulki ya tanadar ma shugaban kasa. Hukumar zabe ta Liberia ta ce watakila a yau Alhamis za ta sanar da cikakken sakamakon zaben. Ma'aikatan zabe sun ce mutanen da suka fito a wannan ƙuri'a ta ranar Talata ba su kai yawan waɗanda suka fito a zagayen farko na ranar 10 ga watan Oktoba ba, a inda Boakai da Weah suka sami ƙuri'u fiye da sauran 'yan takara. 'Yan kallo sun ce an tsara zaben na shekaran jiya sosai fiye da zagayen farko.
Makonni biyu da wasu kwanaki a bayan da aka kayar da shi a zabe na musamman na cike wata kujerar majalisar dattijan Amurka, dan takarar jam'iyyar Republican a jihar Alabama, Roy Moore, ya shigar da ƙara kotu domin hana jami'an zabe na jihar ayyana abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat a zaman wanda ya lashe wannan kujerar. Jiya Laraba da yamma Moore ya shigar da ƙara a kotun jihar. 'Yan sa'o'i kaɗan kafin a ayyana Doug Jones a matsayin wanda ya lashe zaben na ranar 12 ga watan Disamba da ratar ƙuri'u 20,000 kai. Ƙarar da Moore ya shigar tana zargin cewa ya faɗi a zaben ne saboda maguɗi mai yawa da aka tafka, inda ya yi misali da cewa jama'a sun fito fiye da yadda aka yi tsammani a ƙaramar hukumar Jefferson wadda ta fi yawan mutane a jihar, da kuma wasu ayyukan da ya ce sun saba da dokokin zaɓe a rumfuna 20 cikin ƙaramar hukumar. Jones shi ne ɗan takarar Democrat na farko da aka zaɓa daga jihar Alabama, wadda mafi yawan jama'ar ta 'yan Republican ne a cikin shekaru 25 da suka shige.
Jami'an Afghanistan sun ce an kashe mutane fiye da 40, wasu kuma 84 suka ji rauni a harin ƙunar bakin waken da aka kai kan wani gini na cibiyar musulmi 'yan mazhaban Shi'a a Kabul. Wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma ta Afghanistan ya shaidawa 'yan jarida cewa akwai mata 4 da yara 2 a cikin waɗanda aka kashe a tashin bom ɗin. Ƙungiyar ta'addanci ta Daesh ko ISIS ta ɗauki alhakin kai harin. Wata sanarwa da ƙungiyar ta bayar ta yanar gizo ta ce an yi amfani da ɗan ƙunar baƙin wake da kuma wasu bama-bamai guda 3. Ƙungiyar ta ɗauki alhakin wasu hare-haren da aka kai a baya a kan masallatai na 'yan Shi'a da jerin gwanon mabiyansu a Kabul da wasu wuraren a cikin Afghanistan. Shaidu sun ce ɗan ƙunar baƙin waken ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban taron da ake gudanarwa a ɗakin ƙarƙashin ƙasa na ginin cibiyar mai suna Tabian jim kaɗan kafin wasu bama-baman su tashi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata sabuwar takaddama ta sarkewa Majalisar Dattawan Najeriya akan amincewa da tantance wani kwamishinan zabe a daidai lokacin da hukumar zaben Najeriya ta yi wa ma'aikatanta 7,330 ƙarin girma. Ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu El Hikaya, wakilin sashen Hausa.
Hukumar ta ce ƙara ma'aikatan ƙanana da manya girma har zuwa matakin albashi na 15 don a zaburar da su ne su shirya don zaben 2019. Aliyu Bello shine kakakin hukumar.
Za a yi zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ran 16 ga watan 2 na shekara ta 2019. Za kuma a yi zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a ranar 2 ga watan Maris na shekara ta 2019. Manufar hukumar zaɓe shine duk mai ruwa da tsaki ya san fa ga ranar zaɓe.
A majalisar dattawa kuma kwamishinan zaɓe da shugaba Buhari ya tura sunansa don wakiltar jihar Zamfara a arewa maso yammacin Najeriya a hukumar zaben, wato Ahmad Mahmud ya koma hannun kwamitin zaɓe don sake duba batunsa, inda ɗan uwansa daga Lagos Rufus Akeji ya samu nasarar tantancewar. Takaddar ƙorafi ga shugaba Buhari daga gwamnatin Zamfara ta nuna Ahmad Mahmud ba ɗan jihar Zamfara ba ne. Take sanata Kabiru Marafa daga Zamfara ya ce ai gwamna Abdulaziz Yari ya turo takaddar ƙin amincewar. Alhali bayanai sun nuna an haifi Mahmud a gusau ne ma, kuma ya yi kwamishina har tsawon shekaru 4 a Zamfara. Sanata Marafa ya ce ya zama mai muhimmanci a adalci don tantance Mahmud, yana mai cewa ai gwamna yari ne ma ba dan asalin jihar Zamfara ba, da karawa da cewa majalisar dattawa ba za ta zama yar amshin shatan gwamnan ba. Kakakin APC mai mulki a jihar Zamfara Sani Gwamna ya bugo waya inda ya yi watsi da bayanan na Marafa.
Ba asalin dan jihar Zamfara ba ne, ko da dan jihar Zamfara ne bai yi wannan jam'iyya ba. Yadda jam'iyya za ta iya ba da sunan shi a matsayin wanda zai wakilci wannan jiha. Wani abu ne wanda ke ci ne ga rayuwa ce, wanda yake kuma ba zai iya maganin shi ba da waɗannan maganganu. Amma lokaci zai yi da zai gano cewa gwamnan ɗan jihar Zamfara ne. Mutumin da yanzu yana ƙoƙarin cika shekara 8 yana mulkin jihar Zamfara. Wani ya bude baki ya ce ba ɗan jihar Zamfara bane, kaga ai wani abu ne can a cikin zuciyar shi. Lokaci zai yi gwamnati zai nuna mai cewa shi ɗan jihar Zamfara ne in Allah ya yarda.
Haji Sani da shi Sanata Kabiru Marafa da gwamna Abdulaziz Yari duk ƴan jam'iyyar APC ne mai mulki a tarayya.
Wannan ba wani abun mamaki bane, ko ƙasar America da muke koyo ko irin wannan gwamnati babu ta da wata tangarda, domin abin da duk gwamna yayi abin da al'umma ke so ne na jihar Zamfara. Suna so su samu mutum wanda zai wakilce su, ya wahala da su kuma ana tare da shi. Ba wani mutum ba wanda za a ɗauko daga Abuja ko daga wata jiha a kawo muna shi ya wakilce mu. Wannan ba za mu yarda da shi ba, kuma mai daraja gwamna ba zai yarda da wannan ba.
Ana raɗe-raɗin wannan dambarwar ta shafi Safa da Marwa ne don zaben gwamnan a 2019 da ake ambata Sanata Marafa na cikin jerin masu nema. Gwamna Yari zai kammala wa'adi a 2019, yana mai cewa ba shi da wani zaɓin abin da zai nema a gaba.
Tunanin sai abin da jama'a Zamfara suka bani. Sai ni siyasa ta can gida nake ta mutanen Zamfara ce, in sun yanke shawara suka ce kaza za ka yi to shike nan shi zan je in.
Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Gwamnatin jihar Lagos ta hada hannu da wasu dillalai ƴan kasuwa da za su taimaka mata wajen sayar da shinkafa a birnin na Lagos. Shinkafar mai suna Lake Rice da Turanci a shekarar da ta gabata ne gwamnatin jihar ta fara saida ta, bayan da ta kulla wata yarjejeniya da gwamnatin jihar Kebbi inda ake noman shinkafar, daga nan kuma a sarrafa ta a nan Lagos. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril.
A cewar gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode, gwamnati ta rattaba hannu tare da dillalan ne da niyyar ganin cewa an samu wannan shinkafa a bukuran Kirsimetin nan da kuma na sabuwar shekara da za a shiga, domin samar da sauki ga al'ummar jihar. Ga dai abinda wasu da na yi hira da su inda suke sayan shinkafar ke cewa.
I came here in the early hours of today to get Lake Rice, but fortunately I find it very convenient.
Ta ce na zo nan tun da sanyi safiya domin sayan shinkafan, kuma a gaskiya na samu shinkafan cikin sauki.
Ta na ga shinkafan da ido na, mutanen sun saya da yawa.
Ni ma na ji labarin sa ne wajen kawaye na, wajen su uku da suka je suka siya. Dukansu kowanne price din sa daban, wata ta ce min 8,000, wata ta ce min 10,000, wata ta ce min 10,000.
Ana dai sai da kilogram 50 na shinkafan ne akan naira 10,012. A inda ake sai da kilogram 25 da kilo 10 akan kuɗi naira 6,000 da kuma naira 2,500. A cewar wata jami'a na ma'aikatar harkokin gona a jihar Lagos, Mrs. Ladi Akinyemi, gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne na kulla yarjejeniya da manyan 'yan kasuwa domin ganin shinkafa ya samu isa wajen kowa da kowa. Gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu a hirar da na yi da shi a can baya ya bayyana yarjejeniyar da suka cimma da jihar ta Lagos na samar da shinkafa, da cewa abu ne da zai taimaka wajen samar da aikin yi ga 'yan jihar ta Kebbi da kuma jihar Lagos, da kuma kawo ƙarshen shigo da shinkafa a Najeriya.
Na farko, Najeriya nan kusa-kusa dai tana cikin ƙungiyar ƙasashen Afirka ta Yamma, wanda yake yawan mutanen da ke ciki ya fi miliyan 300. So ko kai musu abinci, sayar musu da abinci, wani hanya arziki ce wadda ta nan kawai sai mu samu kuɗi daga shinkafa fiye da yadda muke samu daga mai, bale ma shinkafa abu ne da yake sayarwa ko ina a cikin duniya. Dan haka in muka ci gaba da inganta abin da muke yi, sai mu ci gaba da sayarwa kan mu share da kanmu, mu sayarwa nafiyar Afrika ta yamma har mu sayar ma duniya. Kuma bi iznillahi ta'ala za mu yi saboda shinkafar Najeriya amma daidai take, amma ba ta fi ta kasashe da yawa ba, to lalle take da su wanda muna ya cin wannan buri da wannan shiri da aka saka gaba.
Yanzu kuma dai gwamnatin jihar Ogun ta fara sarrafa makamancin wannan shinkafa a jihar ta Ogun bisa koyi da matakin gwamnatin jihar Lagos da kuma jihar Kebbi na samar da abinci a kasa. Babangeji Brown Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 10:16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage. Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda muka yi alƙawari, filin sai bango ya tsage ya gayyato ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Injiniya Suleiman Hussein Adamu, wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna tare da Zulaiha Eliyahaya.
To.
Yawa tambaya ta dai shine, yadda muke wahala akan rashin samun ruwa a Najeriya. Har ta kuna wahala wajen rashin zuwa makaranta a makare. Kafin mu samu ruwa mun a kama ruwa suna wahalar da mu wajen neman ruwan da za mu yi amfani da shi. Wani lokacin ma ko da ruwan ya samu na samun gurɓataccen ruwa, wanda hakan yake haifar mana da samun shin mai girma minista yana ganin yaya za a iya samun warwarewar wannan matsalar. Sai tambaya ta ta biyu ita ce, shin yaya ake ganin za a iya samun canji na wannan rashin ruwa da muke samu a Najeriya na ƙarancin ruwa da lalacewar wajen gudanar ruwan ma akan hanya?
To, kun minister ka ji tambayoyin nata ko? To, wace ansa za ka bata?
To, na farko dai in na samu dama irin wannan ina da so tunatar da mutane cewa ma'aikatar albarkacin ruwa ta tarayyar Najeriya ba ita ke da haƙƙi ba da ruwan sha ga jama'a ba. Wannan yadda kundin tsarin mulki ya ba ya nauyi ne da ya rata a kan wuyan jihohin gwamnati da kuma ƙananan hukumomi. Gwamnatin jihohi, sorry, da kuma ƙananan hukumomi. Misali da zan ba shi ne ba inda gwamnatin tarayya take da hukumar ba da ruwan sha, wato abin da ake kira water board. Wannan alhaki ne wanda ya rata a kan wuyan gwamnatocin jiha da gwamnatocin ƙaramin hukumomi. To, duk wahalhalun da ake samu na faɗa ba su ɗaya ba biyu ba sau biyu ba, saboda ya zo ne saboda yawancin jihohi ba sa kashe kuɗaɗen da ya kamata su kashe a kan harkar ruwan sha, ba su ba ruwan sha muhimmancin da ya kamata ni a ra'ayina, da kuma harkar tsafta ba sa ba da fifiko a kansu. Mun san cewa akwai ɗawainiya da yawa, kowace gwamnati tana da nauyi iri-iri ta ɓince wannan ta ɓince wancan, amma dai gaskiya magana shi ne ni a siyasina ba a ba harkar ruwan sha muhimmancin da ya kamata a bata, saboda ruwa shi ne ginshiƙin rayuwa gaba ɗaya. To, mu abin da muke a gwamnatin tarayya shi ne muna ƙoƙari mu tallafawa inda ba hurumin mu bane mu ba da rashin, amma dai muna iyaka cin kokari daga kashe kuɗi duk shekara, muna ware wasu kuɗi wanda za a taimaka wa jihohi. Misali, yanzu a wannan tsari a bara mun kafa wani sabon shiri wanda muke kira P-Wash a Turance. Wannan shiri ya zai taimaka a bunƙasa ruwan sha a karkara wato can ƙauyuka inda nan ne aka fi samun wahalar ruwa. Mu gyara fantina da rijiyoyin da aka yi wanda suka aka yi wanda ba sa amfani sannan kuma a gina wasu. To amma abin da muka ce gwamnatin tarayya ba za ta ci gaba da tsida kuɗi tana ba wa jihohi su lankwashe hannunsu ko su sa hannunsu a jihohi suna jira kawai gwamnatin tarayya ta yi musu ba. Saboda Najeriya tana da yawa kuma akwai tsarin mulki ya ba kowa haƙƙinsa. Saboda haka abin da za mu yi shi ne za mu ce ga jihohi to ga tallafi za mu yi ku amma sai kun yi kaza. To abin zai dinga tafiya da sharaɗi yanzu. Gwamnatin da ta yi yunkuru take kokari ta ba da ruwan sha wadda ta fi yunkuri to kuma gwamnatin tarayya sai ta tallafa mata ita ma daidai ga gudun yunkurin nan da ta yi. Wadda ba su yi yunkuri ba shi kenan tunda ba su nuna sun ba abin muhimmanci ba kenan. To ɗaya kenan. Na biyu akwai matsalar ruwan sha a cikin birane manyan birane kamar yanzu misali duka kusan manyan garuruwan ƙasar nan ba inda za ka ce jama'a kashi 100% suna samun ruwan sha a famfonsu a kowace rana a awa 24. To shi ma yana da dangin gabin da wato yana da alaka da wannan rashin ba da muhimmanci da gwamnatocin jihohi da suke yi akan harkar ruwan sha. Saboda haka shi ma akwai yanzu mun karkaɗo wani tsari wanda da yana can amma dai ba a yi amfani da shi ba. Amma yanzu majalisar ministoci ta sake karkaɗe wannan tsari wato policy a turance na kan cewa za mu dinga taimakawa jihohi a manyan biranensu idan suna da aikin ruwa wanda muka sani inganci ne wanda muka tabbatar an tsara shi akan ka'ida kuma yana da wato inganci. Kuma wanda za su aikin ƙwararru ne da sauransu da akwai sharuɗa to idan duk jiha ta cike wannan sharuɗa gwamnatin tarayya za ta ba da tallafin kashi 30 cikin 100 na kuɗin da za a kashe a wannan aiki. Wannan su ne cikin abubuwan da muke kuma kana manta cewa shekaru gwamnatin tarayya tana yin kamar wato garanti ta karɓo bashi na bankin duniya da bankin Afirka don a tallafa wa jihohi akan harkar aikin ruwan sha. Amma za a zo a kashe makudan kuɗi a yi aikin nan a gama ya sai kuma ya zai zama na riƙe aikin nan ma ya gagare su ba za a yi ba a horon ma'aikata yadda ya kamata ba a karɓar kuɗin shiga na ruwa ba a sayan wato sinadaran da ake tace ruwa a yadda ya kamata ba a sayan mai na wanda za a sa a injin wuta wanda za a sa da inji a ba mutanen ruwan sha. Sannan yana so jama'a su fahimci wani abu. Ruwa da muke gani mun san ruwa daga sama daga Allah yake amma dai ya kamata mutane su fahimci cewa ruwa ma yana akwai muhimmanci cewa a dinga biyan kuɗin ruwa kamar yadda ake biyan kuɗin wuta kamar yadda ake biyan kuɗin waya. Yanzu saboda Allah sai da wayar ta kaya ta yi kati ya kare
wannan
rawar jiki sai ka je ka kai kati sai ga jama'a ba sa son su biya kuɗin ruwa amma da waya katin waya ya kare hira rawar jiki da zai kai kati ta a wayar shi da ya kai ta hira to da hirar nan da ruwa wanne ya fi maka muhimmanci. Kuma ruwan nan da ake ana kati ana akwai sinadarai da ake zuba masu tsada kuɗi ake kashewa a saye su akwai kuɗin wutar lantarki da ake biya akwai kuɗin ma'aikatan su kansu wanda suke gidan ruwan nan. To ya yi lokaci ya zo da mutane su sai ya kamata sani in suna son ingantaccen ruwan sha to ya kamata su ma su shiri ya za su biya kuɗin ruwan nan kamar yadda ake biyan kuɗin wuta kamar yadda ake biyan kuɗin kati na waya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni suna na Umar Haladun Sanawa.
To.
Ya manta na Bindin Najeriya Limited. To tambaya ta shi ne me minista suke yi akan matsaloli da ake samu na ruwa da yake yin ƙasa gaba ɗaya a ƙasar ma. Kamar masu yin bohol suna samun a cikin gari suna samun overboarding ɗin su 20 meters to 25 amma yanzu yana tafiya ƙasa yana kaiwa wajen 35 zuwa 40 ma. Sannan kuma na fahimci duk matakan da muke da su yanzu a Najeriya suna cikin matsalolin ita ce tambaya ta wannan.
Kash Malam Umar Haladu Chalawa gashi ka yi tambaya kuma amma kuma lokaci ya karato. saboda haka a makon gobe idan Allah ya kai mu ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Hussein Adamu zai baka ansa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fata alheri da kuma kasancewa cikin koshin lafiya.
Gaida Jummai Ali. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko na Mudassir Muhammad Tafa Balewa ne yace gwamnatin Najeriya mu ƴan ƙasa ba buƙatar mu bane a gaya mana mun sha wahala ko kuma an san halin da muke ciki. Mu burin mu shine mu ga an dauki matakan dakile matsalolin da suke addaban mu. Allah ya kawo mana sauki. Sai kuma sako na gaba daga Bala Muhammad Damban yace assalamu alaikum VOA Hausa. Fata na gari Lamiri. Allah ya baiwa Yusuf ɗan gidan shugaban Najeriya lafiya bisa iftila'in karaya da ya faru da shi da fatan Allah ya bashi lafiya. Sai kuma sako na gaba yace hakika kwanci tashi ba wuya wajen Allah. Gashi har Allah ya kawo mu ƙarshen shekarar 2017. Kamar kowace shekara ita ma shekarar 2017 shekara ce mai dimbin tariki wacce ba za mu taba manta da ita ba. Sakamakon muhimmai da kuma munanan abubuwan da suka faru a cikin ta. Muna addu'ar Allah ya sa mu ga alkhairin wannan sabuwar shekarar kuma Allah ya kiyaye mu da sharrin da ke tattare da ita. Sako daga Shu'aibu Adam Ubay. Sako na gaba sakon Ummar Bello Madiba ne yace VOA Hausa fatan alkhairi wa rundunar sojin ƙasa ta Najeriya a kokarin ta na ganin an samu zaman lafiya a Najeriya a daidai lokacin da ake bukukuwan Christmas da sabuwar shekarar miladiya. Allah ya bamu zaman lafiya a Najeriya, Afrika da ma duniya baki daya. Sakon ƙarshe sakon haɗin gwiwa ne daga Sanugu Le Kampala da Arabiu Awwal mai faci da Ciroma mai turare a Niger. Suka ce hakika munanan matsanaciyar yunwa da yaduwar cututtuka gami da kai harhare ta sama wanda ke ci gaba da daukan rayukan al'umma a kasar Yemen wani babban abin takeici ne. Muna fatan masu ruwa da tsaki wajen kare haƙƙin dan adam za su yi duk abin da za su yi domin dadashe kaifin wannan matsalar.
Kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A yau ne rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afrika ta bayyana cewa wani hari da Amurka ta kai ta sama yayi sanadiyar mutuwar membobin kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab guda hudu da kuma tarwatsa wata mota mai dauke da bambamai a kusa da babban birnin Somalia. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce wata fashewa da aka samu a St. Petersburg ranar Laraba hari ne na ta'addanci. Putin ya bada wannan bayani ne a yau Alhamis a fadar Kremlin a yayin da ake wani bukin raba kyaututtuka ga ma'aikatan Rasha da suka yi aiki a Syria, amma bai bada ƙarin bayani akan fashewar bam ɗin ba. ‘Yan Liberia suna dakon jin ko wane ne zai zamo shugaban ƙasarsu a yayin da jami'ai suke ci gaba da ƙidaya da aka kada zaben fitar da gwani na wannan ƙasa da ke Afrika ta yamma. Tsohon tauraron ɗan ƙwallon ƙafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai suna neman maye gurbin shugaban ƙasar Ellen Johnson Sirleaf wadda ta sauka bayan ta gama wa'adi biyun da tsarin mulki ya tanadar ma shugaban ƙasa. Makonni biyu da wasu kwanaki a bayan da aka kayar da shi a zaɓe na musamman na cike wata kujerar majalisar dattijan Amurka, ɗan takarar jam'iyyar Republican a jihar Alabama Roy Moore ya shigar da ƙara kotu.
To masu sauraro a nan za mu da sa'aya, sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Bello ɗan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Rob McLean, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.